Saka mai wuya.
Yanda kashe-kashen yi yawa a rana daya ce an kashe mutum 80 a guri daya, an kashe mutum 90 a guri daya, an kashe soja 20 a guri daya, an kashe mutum 40 a gari guda, an kone gari kaza. To dole hankalin duk dan kasa mai kishin kasa ya tashi.
Sojojinmu da duk jami'an tsaronmu an riga an kai su kusan makura, suna yaki inda ma ba bai kamata ba a sa soja, an sa su saboda rashin tsaro.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwar mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. Shirin na yau ya yi babban kamu domin mun ɗaya daga cikin masu tattauna a cikin wannan shirin a wannan muhawarar ta yau da za a yi shine Nasura Ashur Shalif, sanannen kusar kungiyoyin matasan nan na arewacin Najeriya, wanda kamar da na tabbata da yawan ku sun san cewa an cafke shi kwanan baya bayan da aka ce shi yayi wato ya taka wata rawa a cikin zanga-zanga da aka yi a Katsina. Kuban shi kuma muna tare da Barista Aliyu Abdullahi, ɗaya daga cikin hadiman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda yake musu hidima dangane da wayar da kan jama'a. Ba tare da ɓata lokaci bari in gabatar da shirin nan ko kuma ya hannunta shi kacokan ga hannun wakilinmu na Abuja Hassan Maina Kaina domin ya ɗauke shi daga nan. Hassan, bismillah.
Alhaji Ashiru Sharif, a cikin minti biyu, duba da matsalar tsaro a yankin arewacin Najeriya, gamayyar kungiyoyinku na arewacin Najeriya kun kira tare manema labarai a nan Abuja, kasa da awa 44 kuma kuka fitar da shirin jerin zanga-zanga na lumana a wasu daga cikin jihohin arewa, farawa da Katsina. Bayan da kuka aiwatar da wannan zanga-zanga ta lumana a jihar Katsina, rahotanni sun nuna cewar jami'an tsaro sun kama ka, yanzu kuma ka kawo bitsinmu. A cikin minti biyu, me ya faru?
To, bayan mun gama zanga-zangar nan cikin lumana, wacce har shi kwamishinan 'yan sanda ya tabbatar da a jawabansa cewar wannan zanga-zanga ne ta cikin lumana, sai shi kwamishinan 'yan sanda sai yake cewa da ni, wato babban sifaitan 'yan sandan Najeriya, ya ce da Allah yana so ya gani. Sai na ce to ba damuwa. Daga nan na baro Katsina sai na to Abuja, sai haɗo ni da rakiyar 'yan sanda, ya ce na ganin saboda yadda garuruwan hanyoyin namu suke, garan tafi da jami'an tsaro su bani. Shikenan muka zo, da muka zo sai aka kani nan ko CID headquarters, shine sai suka ce suna tuhuma ta da abu biyu, wato yin zanga-zanga ba tare da na an bani izinin in yi ba, na biyun su suka ce suna tuhuma ta da mai da martani mai kaushi ga mai magana da yawun shugaban kasa Femi Adesina, sakamakon kalaman da ya akan Professor Ango Abdullahi na mai masa da martani. Wannan shine abin da ya faru, suka ce suna tambaya sanani ko na bada bahasi na daban-daban.
Barista Aliyu Abdullahi, yanzu muna cikin tsarin demokradiya ne, kuma ka ji abin da shi Nasura Ashiru Sharif ya yi bayani yanzu nan dangane da abin da ya faru a Katsina. Kai lawyer ne kuma jami'in gwamnati, menene laifi a cikin abin da suka yi?
To, barkanmu dai da warhaka Malam Hassan da kuma Malam Nasura da kuma masu sauraron mu. Ka san mafi yawancin lokaci in ka ji ta mangare guda, mu koyar namu, wato horarwar mu ta lauyoyi, ba mu tashi mu yanki cewa wannan daga jin bangare daya mun gamsu da bayanin ka ko kai ne kake da gaskiya, ba tare da mun ji ɗaya ɓangaren ba. Kamar yanzu a ce da a ce akwai ɓangaren police wanda suka gayyace shi, sai mu ji in yadda ya faɗa haka abin da yake, sannan ne za mu ba da namu ba'asin ko namu ra'ayin abin da muke tunanin waye yake da gaskiya ko kuwa waye ne bai da gaskiya. So, amma yanzu haka ba zan iya kasancewa ba a hukumar ɗan sanda sun yi rashin gaskiya ko sun danna haƙƙin shi.
Ana ganin kamar ai gwamnatin Najeriya ne mata sa kama shi, gwamnatin ku kenan.
To, kaji, amma ya shi da kanshi ya ga maka yace inspector general na ɗan sanda ya sa ga yace shi, ko ba ka ba, gwamnati na da fa'i, gwamnati na da girma. Allah san ko majalisar dokoki gwamnati ce, kotu da kotun koli zuwa kasa gwamnati ce
na sura ashura sharif ku takamaimai idan muka duba wannan zanga zanga ta ku menene abin da yake cin ku tuwa koyani har kuke wannan zanga zanga din
to abin da ya dame mu shine duk mutumin da yake kasan nan ya san dalilin da yasa aka kawo gwamnatin nan ta APC gargashin jagorancin Muhammadu Buhari shine a wancan lokaci akwai tabarbarewar tsaro musamman a kudu maso gabashin arewa maso gabashin Najeriya wato Borno Maiduguri Adamawa da kuma wasu bangarori a Northwest dai wanda bai abin bai kai kamar can ba saboda haka mutane hankalin su kab ya tafi akan cewa suna saran Buhari ya zo shugaban kasa ya kawo musu karshen tsaro ya kawo musu karshen harkokin tabarbarewar tsaro sai gashi daga Boko Haram din sai gashi an samu karin wasu rassa guda uku na wasu laifuffukan wanda suka zo suka tada kuma hankalin mutane magana kamarin wato masu fashin shanu masu kwace shanu da dubbin mutane sannan sai ga kuma ƴan ta'adda wannan ƴan bindiga dadi wanda suke shigowa girƙauyuka garuruwa su kashe mutane su kone garuruwan su ma kamar rasa me suke so me suke nema sannan kuma sai ga waɗannan masu kidnapping aka dinga daukar mutane ta ko ina ba wata hanya da zaka bi kace hana kana da nutsuwa saboda kace mutane suke kan nan abin nan ya yana gaba yake to abin da ya harzuka mutane daga kwana 40 baya zuwa yanzu yanda kashe-kashen ne yawa a rana daya ce an kashe mutum 80 a guri daya an kashe mutum 90 a guri daya an kashe soja 20 a guri daya an kashe mutum 40 a gari guda an kone gari kar to dole hankalin duk dan kasa mai kishin kasa ya tashi kamar yadda mun san su kansu gwamnatocin hankalin su zai tashi to amma sai muka kasa gano me ita gwamnatin take so da kullun abun ya faru ko dai su ce Allah wadai sun Allah wadai da wannan abun ko dai su ce koma waye suka wannan sai an hure sai an ka binciko su an gamo su ko kuma a ce shugaban kasa ya shigo wani meeting na musamman da jami'an tsaro shekara 5 kullun a ce an shiga meeting din hayyo bai kare ba kuma bai kawo wani maslaha ba
Barista Ali Abdullahi Nasturu Ashiru Sharif ya yi tambaya a cikin bayanin da yi yace suna son su san me gwamnati take yi domin shawo kan wannan matsalar tsaro da ya dabaibaye arewacin Najeriya me ake akai
to Allah ina fata zaka dan bari lokaci kadan saboda wato abin in ka bincika dole mu koma baya aka ce waye I don't tafiya zaka duba ka ga wani irin ya yanayin kasar aka samu kasar a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya hau mulki a shekarar 2015 ni dan arewa maso gabashin kasar nan ne kuma na san mutane da yawa da suke daga arewa maso gabashin kasar nan musa irin fama da muka yi da rashin tsaro a Borno Adamawa kamar yadda ya faɗa amma abinda bai faɗa ba irin yadda rashin tsaron yayi waita a wannan lokacin kafin shugaba Buhari ya zo ya magance kusan kashi 80 a cikin kashi 100 irin rashin tsaron da ya addabi a bangaren arewa maso gabar akwai lokacin da Boko Haram sai da suka sa tutar su a local government guda 17 a kasar nan a yau haka babu wani territory to babu wani territory na Nigeria wani bangare na Nigeria da Boko Haram suka kame mun san a lokacin nan da ba a iya zuwa ba mu iya zuwa garin mu mun san cewa Boko Haram da ta fara ban ministry ta tabo har arewa maso yamma Kano Kaduna har nan Abuja an yi bombe in yanya so biyu tashan yanya an yi bombe madalla an yi bombe ofishin majalisar ɗinkin duniya a nan Abuja ya rage zuwa kaɗan ne da zaka ji Boko Haram sun fara zuwa ƙasashen kudu da sauransu da kuma kakan Ankara sun mamaye ƙasar da ma ba ma Najeriya da an ci gaba da dogunnatin Jonathan ina gaya maka da gabaɗin mu mun da refugees a ƙasar nan mun riga mun hango abin an riga an hango ko su ƙasashen Amerika da sauransu da nahiyar Turawa sun hango sun san me zai faru saboda haka idan aka ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba ta yi kokari ba akan yaki da rashin tsaro ba a yi wa shugaba Muhammadu Buhari adalci ba da kuma gwamnatin shi. Yasa nace ya kamata ana tafe ana waiwaye ana kuma tuna baya. Na ɗaya kenan. Na biyu sabbin rashin tsaro ko salon rashin tsaro da muka da suka fito daga bayan nan ko ta jinjinawa mutane sai kuma a yi mitin shikenan yana ganin kaman shikenan amma wannan ba gaskiya bane. Gaskiyar lamarin shine sojojin mu da duk jami'an tsaron mu an riga an kai su kusan makura suna yaki inda ma ba su kamata ba ka sa soja an sa su saboda me saboda rashin tsaro amma ina so kuma shi Nasura ya san wani abu da sauran jama'an Najeriya tsaro aikin tsaro magance tsaro ko rashin tsaro ba aikin gwamnati kade bane duk da ita gwamnati primary objective din ta ne an zabe ta dan ta yi haka ne ta kare mutane amma abu ne da ya shafi kowa da ni da kai da kowa saboda masu kawo mana barazana akan harkar da ya shafi lafiyar mu da tsaron mu daga ina suke fitowa ai ba aljanu bane mutane ne a cikin mu suke mun san su mun san kuma daga ina suke ƴan uwan mu ne ƴaƴan mu ne jikokin mu ne neighbors mu ne makafatan mu ne saboda haka me yasa mutane ba su ba wa jami'an tsaro hadin kan da za a ga an magance waɗannan salon sabbin salon rashin tsaro da ya addabi arewacin ƙasar nan.
Shi kuma malamai barkanmu da kokari. To anan zamu tsaya a yanzu sai Allah ya kai mu shiri na gaba lokacin da zamu dawo mu ci gaba da tattaunawa inda kuma ɗaya daga cikin hukumance wasu daga cikin abubuwan da za mu kuji an taɓo a wannan shiri ɗin shine zargin da su suke cewa duk wato ƙorafe-ƙorafen da ake ji musamman kuma da maganganun da ƙungiyoyin sojoji suka yi na cewa suna samun nasara kan 'yan ta'adda akan takarda ne kawai. Sannan kuma akwai zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin su kansu ƙungiyoyin tsaron na Najeriya musamman yadda ake jin wato wasu sojoji suna ƙorafi kan kayan aiki da sauransu. To muna fata za ku kasance tare da mu a shirin mu na gaba yanzu a madadin su baƙin namu wato shi Nasura Ashiru Sharif da kuma Barista Aliyu Abdullahi musamman da kuma shi wakilin namu Hassan Maina Kanani ne Aliyu Mustapha Sokoto a nan Washington DC sai mun dawo muku a mako mai zuwa. Huta lafiya.